سميع العالمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da gudanar da al'amuran sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba tare da mataimaki ba cikin ikon sa da gowacewarsa. Rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta Juma'a da rai na Asabar yau 28 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sake hallara don ci gaba da darasin da muke yi na jin fassara da ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Rabbul Azhan ila ma'anil Qur'an na Annabi Muhammad (rahimahullah) Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa cikin abin da za mu faɗa da wanda za mu saurara. Muna cikin suratul Ma'ida, mun tsaya aya ta 48. Yau za mu tashi aya ta 49.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
آية 49 تبعينت كنان.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
Rubun manta ba su yakin ayoyin yana magana ne dangane da inkari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma Yahudawa dangane da watsi da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi, kana kuma suke neman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu hukunci da abin da ransu yake so. Allah maɗaukaki ya ba da dama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da Yahudawa suka raffa'a hukuncinsu zuwa gare shi, an ba shi zaɓi, an ba shi takhayyur ko dai ya yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar na Alƙur'ani a kansu ko kuma ma ya watsi da lamarinsu, an ba shi wannan dama. Kuma Allah maɗaukaki ya ambata cewa kowa daga cikin al'ummomi da Allah ta'ala ya aiko annabawa cikinsu ya ba shi irin shari'a da ta dace da zamaninsa. Su waɗancan an ba su shari'a cikin littafansu sai hukunci da shi haka nan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ma an ba ta shari'a ta alqur'ani domin ta hukunci da ita Allah madaukaki yace wa anahkum bainahum bima anzalallah kuma kai hukunci a tsakanin su su yahudawa idan har suka kawo shari'a wajenka bima anzalallahu ka musu hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayen ransu abin da ransu yake so kada ka aikata haka kuma har ma Allah yace wa hazarhum kai hattara da su an yaftinuka dan kada su fitine ka aile Allah yaftinuka dan kada su fitine ka yubilluka ma'ana safaddaka an ba'abi ma anzalallahu ilaik kabar wani daga cikin abin da Allah madaukaki ya saukar maka na hukunci dan san bin san ransu to ka shiga taitayin su Ibn Jarir al-Tabari Allah ya masa rahama ya kawo afar a cikin tafsirinsa zuwa ga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yake ambata cewa akwai waɗansu daga cikin Yahudawa akwai Ka'ab ibn Asad da kuma wani ana ce da shi ibn Suriya da Sha'ku ibn Qais waɗannan shugabanni ne a cikin Yahudawa kuma malamai suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi shawara a tsakanin su cewa mu je wajen Abul Qasim mu fitine shi don haka sai suka yi shawara sai suka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka gaya masa suka ce ka san cewa mu malamai ne a cikin Yahudawa kuma mu shugabanni ne kuma jagorori ne idan har muka yadda da kai to ka san cewa al'umman mu baki ɗaya za su yadda da kai kuma za su bi ka to ka sani yanzu abin da ya kawo mu wajenka wata yarjejeniya ne akwai rigima a tsakanin mu da wani bangare namu waɗannan banu Quraiza suka zo akwai rigima a tsakanin mu da banu Nadir mun kawo maka kuka yanzu abinda muke so idan za ka yi shari'a a tsakanin mu ka ba mu gaskiya in ka ba mu gaskiya mu koman maka alƙawari za mu yi imani da kai za mu bika to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya watsi da abinda suka zo da shi to a dalilin haka ne Abdullah ibn Abbas ya ce wa fihim unzilat hadhihi al-aya cikin lamarinsu ne aka saukar da wannan aya Allah ya ce wa anihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu game da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayen ransu an yaftinu wa hadharhum kama yahtara da su an yaftinuka dan kada su fitine ka an ba'abi ma anzalallahu ilaik har ka bar sashen abin da Allah ta'ala ya sauka zuwa gare ka ka ƙi yin hukunci da shi to wannan aya kuma har ila tana ƙara nuna mana matsayin ƙiyayya da makida wanda Yahudawa suke da shi dangane da addinin musulunci da musulmai kuma a kowane lokaci su burinsu su fadda musulmi ne gabanin bin tafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kullum burinsu su fadda musulmi su yi watsi da shari'ar Allah su bi soye-soyen rayukansu to don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana mana tashedi akan cewa mu yi hattara da su a duk lokacin da Yahudawa suka zo maka da batu to ka yi taka tsantsan da shi nawa ne za su zo maka da alƙawari amma ba cika alƙawari za su yi ba nawa ne za su tallata maka wani abu a fuska haka za ka ga yana da face value kamar abu ne na kirki alhali kuma akwai kudindune a cikinsu don haka a duk lokacin da wani abu ya zo daga Yahudawa wallahi ne mutun yayi taka tsantsan da shi Allah ya tsare mu daga makircin su Allah ta'ala ya ce fa in tawallau idan har suka juya baya anil hukmil munazzali suka bar hukuncin da Allah ya saukar wa aradu ghayrahu suka nufaci wani hukuncin Allah fa alam to kasani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim kawai Allah na nufin ya shafe su ne da sashen abinda suke aikatawa na zunubi aibil uqubati fid dunya Allah yana nufin ya shafe su ne da horo tun a nan duniya bi ba'di dhunubihim saboda sashen wani laifukan da suka aikata Allah ce a tauha wanda suke zakke ma wato duk wanda aka tallasa masa shari'ar Allah kuma ya ƙi bi shari'ar Allah to ya sani Allah yana nufin ya zabtar da shi ne hukunta daga wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma azabar sa shine mutun ya bi abin da Allah ta'ala ya tallata masa na shari'a la malja wa la manja min Allah illa ilayhi ba a kubuta ko a fake ma Allah subhanahu wata'ala sai dai in wajen sa aka nemi kubutar ko aka nemi mafakar wa minha at-tawalli daga cikin abin da Allah ta'ala yake nufin ya za'abtar da bawa da shi kamar su yahudawa shine juye bayan da suka yi wa yajazihim ala jami'iha fil ukhra kuma a ranar alkiyama duk abin da suka aikata za a kama su da shi nan an ce bi ba'di dhunubihim wato Allah madaukaki yana nufin ya kama su ne a nan duniya dangane da sashen abin da suka aikata duk uqubar da kaji Allah ta'ala yayi mal kafir a nan duniya to sashen abin da ya aikata ne duk wani mai laifin da bai tuba ba Allah subhanahu wata'ala wato murtakibul kabira aka masa azaba a nan to sashen abin da mutane suke aikatawa ne ake kama su kuma a ranar alkiyama Allah zai kama su da duka ma'ana za a tattaro su mun tabu ne yake yi in Allah ya kama mutane da azaba a nan duniya a dalilin laifi to sai mun tabu ne alkiyama tana can aje sai Allah ta'ala ya musu kamun farko da na ƙarshe nakala lakiratu wa lude a kama su da laifin farko da na ƙarshe Allah madaukaki ya ambata walau akhadallahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin akhiruhum ila ajalin musamma inda Allah yana kama mutane da duk abin da suka aikata ne laifin da suka yi yana musu horon da ya dace da laifin to ba za ka san kowa a duniya ba dan an halakar da kowa amma Allah ta'ala yana jinkirtawa masu laifi ne har sai zuwa ga wani ajali ambatacce ranar alkiyama kenan idan an tsaya to shi yasa nan aka ce bi ba'di ma kasabu sashen abin da suka aikata a nan duniya kuma a kiyama Allah zai kama su da duka wa inna katiran minan nasi la fasiqun ana dai nufin yahudawa ne annas ana nufin al-yahud kuma mafi yawan yahudawa fasikai ne wato mutane ne wanda suke saba ma Allah ba sa bin dokar Allah kuma zaka iya daukar shi ma a matsayin ismul jins cewa mutanen ne yake nufi dan adam din da ka sani mafi yawan yan adam masu fita ne daga da'ar Allah subhanahu wata'ala shi yasa kama Allah ya ce ai da yawa daga cikin mutane da aljanu dan jahannama ya yi su to kaga Allah bai yi jahannama dan mai biyayya ba yayi jahannama ne saboda mai saboda wan sabawa to dan haka wa inna katiran minan nasi lafasiqun dan haka Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghu shin su yahudawa da duk wanda zai juya baya daga dokar Allah wanda aka saukar ya nemi wata doka sabanin ta Allah din shin hukuncin jahiliyya kan suke nema ne afa hukmal jahiliyyati yabghu shin hukuncin jahiliyya suke nema menene hukuncin jahiliya hukuncin jahiliya shine yin hukunci da sa rai shine hukuncin jahiliya saboda gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'ar musulunci mutane suna yanke hukunci ne musamman larabawa suna yanke hukunci ne da abinda ransu kawai ya raya musu abinda suke sha'awa shine suke hukunci akai to don haka duk hukuncin da za a yi shi bisa san rai abinda zuciya ta tsara haka za a tsara to wannan shine hukuncin jahiliya koya ko yake daga kowane kusurwa ya fito dan haka ya zama hukuncin jahiliya Allah ya ce afa hukumul jahiliyati yabghun shin hukuncin jahiliya suke nema kage yanzu wani abin takeici wallahi a hankali shay'an fa shay'a ana cirewa kaunar hukuncin musulunci a zukatan musulmi wallahi kadan 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 sha'awar hukuncin Allah ana cire shi a zukatan jama'a a zukatan musulmi da yawa daga cikin musulmi abinda suka sallama ake suka miƙa wuya a kansa shine hukunci hukunci da suka shafi ibadat nan ne ba a musu nan ne zaka ga jumlun musulmai kowa yana miƙa wuya ibadat ya sallah take ya azumi yake ya aikin hajji yake waɗannan ababe ana miƙa wuya cikin sauki ba a cika samun masu gardama ba in an ce masa kabli ba'adi ya yadda kai tsaye in an gaya masa wasu falaloli na wasu salloli ya yadda in an gaya masa mubtilatu sala ya yadda kai tsaye aikin hajji za a faɗakar da shi duk abin da aka faɗa ya ɗauka kuma haka zai yi a hidimar azumi an tambaye shi ya yi tambaya an ba shi bayani mafi yawan mutane sun ɗauka hakan za a aikata amma abin takaicin in ka koma janibin mu'amalat nan ne mutane yanzu da yawa suke da zaɓinsa mu'amalat ko kuma idan ka koma janibin al-hudud nan ma mutane za ga da yawa ba sa son musulunci kuma shari'ar musulunci da yawa daga cikin musulmi ba sa sha'awarta da gaske da za a ce mutane da yawa su yi ƙuri'a ƙuri'a a ɓoye da shari'ar musulunci asalin shari'a a tabbakata da kuma democracy wallahi tallahi za ki sha mamaki demokradiyya za a zaɓa ita ake so kuma ko ba a faɗa ba bilisanin hal ko da ba faɗa bilisanin maqal ba zukatan mutane ya fi karkata kuma ana ƙyamar shari'ar Allah ba ita ake so ba a ce ga yadda za a yi yanke hannun ɓarawo wanda yake ma'aurarci a jefe shi wanda zai ga cewa wannan is babari musamman ɗan ɗan boko in wani ya kashe shi ma a kashe shi sai dai in na ba a kashe nan ne zai sha'awar a kashe amma in dai a za a ɗabbaka shi a matsayin shari'a da yawa musulmi ba sa sha'awar wannan a ce yanzu abubuwa na institutions ɗin nan na democracy duk a rushe su a kafa a madadin su institutions na shari'ar musulunci asalin shari'a da za a sanya takunkuman da shari'a ta saka a aiwatar da wasu abubuwa babu riba mu'amala maliyya mu'amala ta kuɗi an datse abubuwa na free association a raba tsakanin maza da mata in makaranta ce a yi makarantar maza a yi makarantar mata matsala don a nesanta tsakanin numfashin maza da mata irin waɗannan abubuwa tsarin yadda za a gudanar da rayuwar ita kanta a ce an sanya muraqaba an ƙarfafi janibin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar janibin hizba a sa'ido wajen aiwatar da shari'a alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atawu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar aga an kula da wannan janibin shugabanci musulunci shi bai san karɓa karɓa ba an samu shugaba nagartacce a sa majalisar shura kuma idan suka yi shawara in an ce wa mutane ku bi kuma lalle ku bi kai bakka da ra'ayinka ba shiga facebook kai zagi sai dai sami'na wa ata'na shari'ar musulunci irin abubuwan ta tanada kenan kuma an fi samun nizami da tsafta cikin al'umma yadda za a kare haƙƙoƙin masu rauni waɗanda suke azzalumai kuma a hukunta su a hana su yin zalunci wansur akaka zaliman aw mazluma haƙƙin shari'a ne shari'ar musulunci ta kiyaye mutane wato abin nan al-asasiyatu lil-haya ababe guda biyar ad-daruriyatu al-khams ad-daruriyatu al-asasiyatu lil-haya atsalai musu addinin su hibbuddin kaga nan ba za a bar mutane su inhirafi ba muggan aqaid za a hana wanda ya radda kuma a kashe shi in bai dawo ya tuba ba a tsana musu hankalin su hibbul aql ba za a bar waɗansu ra'ayoyi suna shigowa wanda za su jirkita musu tunani ba daga rafa a koma a gaya daga tuhuman hidimar abin nan shari'ar musulunci a dawo ana tuhumar Allah kansa a tsarama mutane hankalinsu kwaya ba za a batta ta yawo ba a hukunta wanda ya yi wannan saboda barna ya kawo cikin ƙasa to kaga hibbul aql sannan ya zamanto hibbul mal duke su a tsare musu hattabatta ba za a bari wani ya zalunci wani ba abinda abubakar siddiq ya ambata radiyallahu anhu lokacin da ya kudu ban farko ya ce duk wanda yake mai karfi a cikin ku ni a wajena mai rauni ne inda ya yi zalunci har sai na kwato haƙƙin wanda ya zalunta mai rauni a cikin ku a wajena mai karfi ne inda an zalunce sai na kwato masa haƙƙinsa a tsare musu mutane wannan sannan a tsare musu annasul tsakansu shi ma a tsare shi sannan a tsare musu mutuncinsu to kaga ce yanzu shari'ar musulunci ake so a zo a yi hukunci da Qur'ani da yawa daga cikin musulmai ba sa sha'awar mai sun fi so da ya tafiyar da ake kawai a hada a masallaci a yi sallah azumi ma a yi azumi in ya zo har ma azumin ta ɗauki yi a yi ta yi amma janibin shari'ar Allah mutane ba sa ƙaunar tare to kaga dama abin kashi biyu ne ko dai zamanto a hukuncin Allah ne hukumullahi ita ce shari'atul islam ko kuma zamanto hukumul jahiliya ittiba'ul hawa babu in between ba a garwayawa ko dai wannan ne ko wannan to Allah yake cewa afa hukumul jahiliya ce bugun Allah ya ji kansa ya kuto wannan littafi ya kuta kan afa hukumul jahiliya ce bugun ya dinga kawo al'amura irin na zamani yana mukaranarsu da shari'ar Allah to wajibi ne a matsayinmu na musulmi wannan abin da aka kakaba a kanmu na irin wannan tsari wallahi ba Allah bai halicce mu don mu yi shi ba mu ji cewa tsari ne wanda ba ma san sa kuma har ga Allah ba ma kaunarsa ko muna fatan Allah ya kawo ƙarshen sa ko a idanunmu musulmi wajibi ya sa a zuciyarsa Qur'ani da shi ake shari'a lokacin da arna ya turawan Ingila suka zo da Qur'ani ake shari'a mu a nan daular Uthmaniyya kuma doka in ta taso daga Sokoto wajen sultan sai ta tafi gun sarakuna har ta tafi wajen hakimai har daga ci mai anguwa centralized authority ake da shi an faɗa bi ake yi kuma da Qur'ani suke aiki tura suka zo su suka rushe wannan sai suka tsara penal code daga baya suka ce babu shari'a kuma haka ake tafiya ana kauda shari'ar ana kauda ta yanzu ba ma ɗabbaka ta ba a azukata ma ana so a cire ta sai aka kaga ma Boko Haram sai aka kara kaga mata Daesh ISIS sai aka ce maka ai su ne suke faɗa don tsaye da shari'ar Allah alhali su suka tsaga su kuma suke nusar da su ga abin da za su yi Naka idan suka aiwatar da wasu abubuwa ko aka aiwatar a madadin su sai kuma a zo sai a ce to kun ga wannan ita ce shari'a ba komai bane dan a cire san shari'a ne a zuciyarku wannan shine gaskiyar namari ai psychological warfare ne al-fikr abina al-gazul fikr psychological warfare a cire ma san addini a cire ma san shari'ar Allah a soyar maka abinda turawa suke so democracy da yanci in courts Allah ce aka hukumar jahiliya ce bugu shin hukuncin jahiliya suke bukata duk hukuncin da ba na Allah ba hukuncin jahiliya bilya'i wa qira'a bitta'i ai aka hukumar jahiliya ce yatlubun hukuncin jahiliya suke so minal mudahanati na rufa rufa shin al-mudahana rufa rufa ko al-khida' al-mudahana bi ma'ana al-khida' rufa rufa ne ko yaudar irin ta kuke so wal mayl an al-haqq da karkace ma gaskiya da Allah ya aiko annabi da ita idza tawallu an hukumika idan hasu yahuda suka kauce ma hukuncinka wa hadha istifhamun inkari tambaya ce amma ana inkari dai ma'ana kada su bide ta ai dan yafkiru minka bil hukm alladhi yashtahun in dai wajenka ne ya muhammad ba za su taba rabauta da samun irin hukuncin da suke sha'awa ba saboda kai abinda Allah ya aiko maka kake bi la anna al hukm alladhi yabghunahu inna ma yahkumu bihi hakamul jahiliya domin irin hukuncin da su suke bi dawai ka musu ba wadanda suke hukunci da shi sai mahukunta na jahiliya Allah ta'ala kuma yace wa man ahsanu ai la ahada ahsanu kenan wane ne yafi kyautatawa ai babu wanda yafi kyautatawa min Allah daga Allah hukman ma'ana wa man ahsanu min Allah hukman ai la ahada ahsanu min Allah hukman babu wanda yafi Allah kyautata hukunci duk wanda zai hukunci na Allah shine sa mahalicin mutane ne fa sai ce ga abin da zaka yi to ba shikenan zance ya kare ba kai kuma sai kai watsi da na Allah to me yasa ka baka bashi gudunmawa ba lokacin da za a yi ka ganin kanka fa kawai kaya duniya ba wani duk kokarinsa da zai ce ya san yadda yake cikin mamansa ganin sai a duniya ko ko annabi Isa da ya yi magana yana son mangoyo sai da aka masa ilhamin magana ba shi ya kaga wa kansa ba ina ya ji maganar ballan jana ya koya kimsa masa ita kai to kai da ka zo a irin wannan tsari baka sanya lamar kuma sai da ka zama wani abu sai ka ce a hukuncin Allah shi ba za ka bi ba me yasa baka tsara sake tsarin mahaifa da zaman da za ka yi a ciki ba ka ce kai maimakon an ka rika cin abinci ta mabiya kai ma a rika zuma maka na ta girkin ana baka kana ci mafala to kaga dan adam tun daga nan kansa yayi a duniya to akwai wanda yayi shi tun da akwai wanda yayi shi to bi hukuncin da ya fada shine zaman lafiyar dan adam duk yadda dan adam ya kai ya tsara hukunci ma kansa ba zai samu warakar fitinonin rayuwa ba wallahi in ba na Allah aka duba wace kasa ce yanzu a duniya saboda fikirarta da iya tsarinta ta tsara ma kanta doka ya ta sami zaman lafiya ta kowane janibi fi kulli majalatil haya babu babu amma hukuncin Allah shine idan aka bi to sai a samu zaman lafiya yanzu farawa da aka ce a yanke masa hannu wallahi shikenan yanzu misali kaga wani karaman fitance a lokacin kudin ma yana da dan sauran daraja ko lokacin Bill Clinton ba an zarge shi ba wani zargi ko ba masa wani zargi ba wani zargi aka masa ne zina ko aka ce yayi zina da wata Monica Lewinsky ko za ku iya tuna kudin da aka ce an kashe a wancan lokacin ma dan ci ayin zai kai wajen shekara 10 ko 15 ha ya kai 20 20 fa to kun san nawa aka kashe a wannan lokacin Artemis Matthew a wajen shigar da ƙara da dalbirai abubuwa da ake sauke su an kashe over $30 million a kan ita wannan shari'ar kawai wai $30 million a kan bincike ne ma aka kashe a kan binciken a gane da gaske ne ya yi zinar ko bai yi ba $30 million kuma aka bata watanni muku kaga shari'ar musulunci sai ya ce fa illam yatu bi arba'ati shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun an gama a cikin mintuna ku kawo shaidu shaidu huda ke ba bukata an kawo shaidu shikenan ku je ku masa rajam ba a kawo shaidu ba sai a ce shikenan ƙarya ku masa kuma su hulala su kuma 80-80 dan sun masa batunci case closed ba dan ce ya kare ba to dokar Allah subhanahu wataala ita ce take kawo waraka cikin lokaci kankani an gama abu kuma insha Allah an magance lamarin yanzu wani ba zai ga rajan fadan magana ba in ba shi ya tabbas dan yana gudun kada shi ma margulala sai yana da taqiqi in barawa ne yayi sata ya kai rubu dinar ku yanke masa hannu duk inda yake hannunsa a cikin aljihuri ga dan kar a ga dun guko in ka zo ka ce assalamu alaikum dama hannu dama ka yanke ya ce hafar hafar ka wa alaikum salam ya daga wanto da walakin ya fitar da dungu ana ganin dungu ai zance ya karu wani ya san shi ma in ya dauka za a yanke masa annabi zai dauki wannan abun ai hannun nasa ya fi tsada to kaga zai kiyaye hukuncin Allah subhanahu wataala shine hukunci wa man ahsanu min Allah hukma wane ne kai Allah kyakkyawan hukunci babu amma fa liqaumin yuqinuna dai ga mutanen da suke da yaqini ne wanda suka yadda Allah din shi ya isa wadanda suka yadda Allah shine isasshe wadanda suke tabbacin cewa za a koma wajen sa hukunci su ne dai suke yadda ba hukuncin da yake na Allah Allah ka samu cikin su khusu bi dhikr la'annahum alladhina yatadabbarunahu an kebe su ne da an bato saboda suke lura ثم حذر الله المؤمنين من أهل الكتاب كي لا يقتلوا بهم فيتركوا دينه وشرائعه سنة الله مطلقك يك شيدي جمومني جمد أهل الكتاب دي كرك في كوي لسو إن كنا كوي لأهل الكتاب فذاك بر الدين وذاك بر الشريعة فقال سي الله يتي to aiko to ba shi ai ci gaba yadda ake da
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كذا كرك يهودا ونصارى kada ku rike su masoya majibinta. To malamai sun kawo sabubba na saukar wannan aya kamar yadda Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya ambata cikin littafinsa, sun kawo dalilai kamar guda biyu. Dalili na farko shine abinda Imam Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri rahimahullahu ya ambata cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wasu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina guda biyu, shine Ubadah ibn Samit wato da kuma Ibn Salul wanda daga baya ya zama to ra'isul munafiqin. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi Madina, bayan shi Ibn Salul ya musulunta, to su waɗannan mutane dukansu suna cikin ƙawance da Yahudawa. Kamar yadda muka sani, akwai manyan ƙabilu guda biyu, akwai ƙabilan Aus, akwai ƙabilan Khazraj. To shi Ibn Salul da Ubadah ibn Samit dukansu suna cikin kabilan Khazraj. Ita kuma kabilan Khazraj tana da ƙawance da Yahudawan Banu Nadir, kamar yadda kabilan Aus ta su Sa'ad ibn Mu'ad ita kuma tana da ƙawance da kabilan Banu Qurayza. To bayan da ake yakin Badar, Yahudawa sai razana, yayin da waɗansu musulmi suke ambata musu cewa Allah ta'ala zai ba mu nasara akan ku kamar yadda ya ba mu nasara akan Qurayshawa Makka, har ma suke ambatawa cewa kada ku tsammata mu kan wallasa ne don kun je kun yaƙi Qurayshawa da ba su iya yaƙi ba. Mu ba kan wallasa ba ne. To a wannan lokaci ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su dangane da ƙawancen da suke yi da waɗancan mutane. Shi Ubadah ibn Samit sai ambatawa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya manzon Allah, ina shaida muku cewa ina shaida ma Allah, ina shaida wa manzon Allah da sauran mu'minai cewa na barwanta daga ƙawancen da muka yi da Yahudawan da muke ƙawance da su. Duk wani ƙawance a tsakaninmu, domin sun yi wani irin ƙawance ne wanda yake na taimakekke ne a kan yaƙi da taimakekke ne a kayan economy, kasuwanci da waɗansu abubuwa da suke kama da haka. To shi sai nuna barwanta daga wannan alhalin. Shi kuma Ibn Salul sai ya nuna cewa shi kan ba zai iya yanke ma abokan ƙawancensa ba, saboda shi suna fargaba wani lokaci fari zai iya zuwa musu, su kuma waɗancan suna yin kasuwanci kuma suna noma. Kada fari ya same mu in mun yanke ƙawance da su ko mu rasa abinci. To kamar Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri ya ce dangane da su ne wannan aya ta sauka. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhudhul yahuda wan nasara awliya. As-Suddi shi kuma yana ambata cewa ayan ta sauka ne dangane da Lubabah ibn Abdul Munzir, wani sahabin Annabi ne mai daraja wanda ya samu wata zalla, ya aikata wani abu wanda ya nadama bai ji daɗinsa ba, lokacin da aka yi gazwatul ahzab yahudawa suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa banu quraiba shekara ta biyar Allah madaukaki ya darkake wadannan rundunonin shi kadai wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida bayan sallan azhar malaika jibril ya zo ya same shi ya ambata masa akan cewa kun aje makaman ku ne yace mun aje ayyaki ya kare sai yace fa innal malaikata lam tadaa jinahatiha ba'd lam tadaa aslihatiha ba'd malaiku kan ba su aje makaman su ba Allah ya aiko ni akan cewa ku tawo banu quraiba la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi banu quraiba kada ma wani sallar la'asar ta same shi sallar la'asar fa ce a banu quraiba suka kama hanya suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi banu quraiba ta hisabi na wasu satuttuka suka rasa yadda za su yi ba shiga ba fita sun cinye abincin su hankalin su ya tashi kuma ba za su iya fuskantar annabi ba Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu dudan kaman da suke da shi sai suka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mu ko ba za mu yadda da hukuncin da zaka mana ba sai dai ka aiko mana Sa'ad ibn Mu'adh shine muka yadda shi kuma an masa rauni to wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu Lubaba ibn Abdul Munzir domin yana cikin kabilan Aus kuma kaga abokan yarjejeniyar su ne abokan kawancan su ne a zamanin jahiliya je ka wajen su kai magana da su akan me suke bukata na hukunci hukunci na suke so ko ne suke nema to lokacin da yazo wajen su yake gaya musu sai suka tambaye shi to ai ba musan me hukuncin da shi mutumin naka zai mana ba to Lubaba ibn Abdul Munzir a lokacin ganin su da yayi da mata da yara sai wani tausaye shi da ransa sai ishara da yatsarsa fa ashara ila albi asbi'i ila alqihi wato sai yayi ishara da yatsarsa zuwa ga wuyansa haka wato yana nufi ai hukumin nabi sallallahu alaihi wasallam azzafu ne annabi zai kashe su ne da aka sai suka ce mu ba mu yadda da hukuncin annabi ba sai dai hukuncin Sa'ad ibn Mu'adh shi kuma wannan din da yayi sai ya ji aransa akan cewa ya hayinci Allah da manzansa sai ya kasa komawa ma wajen annabi da ya aike shi sai ya wuce cikin Madina ya je masallaci ya daure kansa da igiya yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi bazan yadda wani ya kunce ni ba sai dai annabi to daga baya dai Allah subhanahu wataala ya yafe masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa afwa kuma Sa'ad ibn Mu'adh lokacin da yazo aka dauko shi jina-jina a cikin jini na raunin da aka masa na kibiya da aka harbe shi da ita a cikin Khandaq annabi ya sa shi a masallaci a masa jinya aka dauko shi akan jaki aka tawo da shi wajen Banu Quraiba ga rundunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsaye aka zo da shi annabi ya tashi aka tarbe shi yace to ga Sa'ad kuma annabi bai yi magana da Sa'ad ba bai aika masa Sa'ad kome ba kawai cewa ce aje a tawo da Sa'ad bai san me yasa annabi ya ce a debo shi akan jaki ba ga jinya aka debo shi akan jaki an masa gado an dora shi aka tawo da shi yace ga ni ya manzon Allah sai yace Banu Quraiza ne suka ce suna so ka musu hukunci me kake ga ya dace da su sai ya kira Banu Quraiza ta shiwa gabanin sai ya ce kun yadda da hukuncin da zan muku suka ce a ai kai abokin amanan mu ne tun da mun yadda da ku duk hukuncin da zaka ba sai ya ce to ya manzon Allah hukuncin da zan yi ga Banu Quraiza ta duk wanda ya balaga a cikin su namiji a kashe shi wanda bai balaga ba a kyale shi mata kuma su zama kuyangai manzon Allah sai ya kabbara ya ce Allahu akbar yace laqad hakama bi hukmi llahi min fawqi sab'i samawati aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yayi hukunci da hukuncin Allah tun daga saman bakwai kuma haka haka musu Banu Quraiza mutanen banza ba kusan abin da suke wani ba ai nan da gaske sun dade suna makila ai wallahi zaluna yuqatilunakum hatta rudduku addinukum in istata'u in yaqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa dulu takutu la yanqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun sunay anta adda haka suke to shi as-suddi sai ce ayat ta sauka ne dangane da wato lubabatu ibn abdul munzir ala ayi halin abinda malaman tafsir suka ranjaya ko ga wancan ko ga wannan duka dai ayat tana nuna a yanke ne kada a samu wata wala'a tsakanin musulmi da kafirai wala'a diniya wala'a da za a yi da su a yi watsi da ɗan uwa musulmi kar a yi haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda sun kai imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a kada ku rufe yahudu da nasara majibinta tuwallunahum da za ku jibince su wa tuwaddunahum wanda za ku kaunace su bi anta wallahum bi umurikum ku jibantar musu da al'amuranku wa ta'tamidu 'ala al-istibsar bihim ku dinga dogara wasu za su dinga nusar da ku abin da za ku yi Allah ya hana mu kana ya Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda wani daga cikin gwamnoninsa ya ce rubuto mun wasiƙa a kayin kaza da kaza da kaza sai ya rubuta da aka rubuta takarda ya ce a rubuta aka rubuta takarda sakataren ya zo da ita sai ce shigo masallaci ya zo ya karanta sai ce ai ba zai shigo masallaci ba sai ce a junubun huwa janaba ce da shi kun san me janaba ba zai shigo masallaci ya zauna ba a junubun huwa to janaba ce da shi da ba zai shigo sai sai ka ce masa a'a ba nasara ne kirista ne Umar ibn Khattab sai ya fusata ya masa wa'azi ya kallaza masa ya karanta masa wannan aya bai ji abin da Allah ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ay kuma a ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wadun ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kar ku ruke bitana bitana shine a tsasa ne riga ta yi ciki ko singila ta ana ce mata bitana ko a ce da ita shi'ar to kar ku ruke su a matsayin haka sai an ishtiqaqin sa daga al-batnu ne ciki mana wanda zai mannu a cikin kai san cikin ka ai ko a Hausawa ma suna faɗa wannan ya san cikin ka to la tattakhidhu bitanatan kada ku ruki wanda zai san cikin ku min dunikum wanda ba musulmi ba saboda suna nuna muku kiyayya a baki a bayyane abinda zuciyarsu ta rike na kiyayya shi yafi tsanani inji Allah kad bayyana lakum al-ayati mu dai mun bayyana muku ayoyi da za ku shi rike izina inji Allah ta'ala la'allakum tata in kuntum ta'qilun in kuna da hankali to aka ce la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a kada ku jibince su su za su san al'amuranku su za su nuna muku me za ku yi a yin kuke haka za su kai ku inda ba sa so a inda ba ka so baka ga yadda yan uwan musulmi suke dinga aiwatarwa bane a duniya ba Allah ne kasashen musulmi yanzu wacce ce ta tsira ne ba wadda ta tsira ba wata kasar musulmi a yanzu a duniya da ta tsira daga makidar yahudawa ba komai bane saboda an yi watsi ne da dokokin Allah da ya faɗa an rike su suka san sirrin musulmi tsawon zamani su kuma suna scamming din abu a hankali a hankali a hankali a hankali wallahi suna yi su tsara kuma su bi shi ko ba ko bane so suke yi su mai da mutane kafirai burin su kenan to shi yasa Allah ke ta mana kashe di akan su yahudu mugun mutum ne ya ayyuhan nabina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya kar ku tsammata abun ya tsaya baya ga shugabannin kasashe ne kai din ma kar ka rike su majibinta ya zamanto abinda qur'ani ya gaya maka ba shi kake aiki da shi wajen mu'amalantar su ba duk labarin da suka baka shi kenan sai ka dauka duk abin da suka tallata ma sai ka rungume shi ba za ka dora shi a ma'auni na shari'a ba ka gaya za ka mu'amalance shi a shari'ance duk abin da aka kawo maka shi kenan in an tallaka maka abu ka roro mai ka san mu idan ana so a ja mutane to a zo musu da ɗan romo daga an zo da abu mai romo kaga ana ta runguma kenan ko ba haka bane daga abu ya zo da romo shikenan yanzu idan za a ce misali za a bada magani kyauta za ki mamaki wanda za su je gun ko da mutum yana da kudin sai aljihunsa ba wallahi layi zai je shiga kaɗan ne wanda ba za su shiga layi ba inda yance kyauta ne mu muna son kyauta mu Hausawa ba da kyauta ba a halakar da jama'a sai a kawo abu a ce kyauta ne shi kenan kowa zai zai shi kyauta to za a je a karɓa yanzu Faiza da za duk da abin da ta yi a Kano ba ta zo da maganin kyauta ba ta kashe yara ko ba ta yi ba to don haka duk komai idan aka kawo ma kawai kace runguma za ka yi shi kenan sai halaka ka tana mu yanzu ya kawo program inda akwai kudi a ciki za a ga mutane suna tashi fadi tashi musamman kuma an fi kawo ta gefen magani a ce ma polio ne a ce me za a diga a ce wane ne duk ta irin wannan ake zuwa da shi kuma ta nan ne ake so a halakar da jama'a mu ma shekarun baya waɗansu munafukan turawa suka dinga zuwa daga Germany ko su zo nan makarantar mu ka tsammata ko yan Hausa ne yake kawo su su shiga gidanka shiga baturan Germany ya zo ya tsuguna a shaddarka da hamami yake tasowa akwai abin da ya kawo shi amma ya ana dan ba da kuɗi ne kowa zai kai shi har cikin gida ba a kai su kaga suna iya fahimtar research suke a kanmu sau nawa muna gani likitoci za a turo su amma brigadier ne ko colonel ne a US Marine amma zai zo shi a disguise a matsayin likita sun zo ba da gudunmawa ne Bill Gates da Melinda Gates ba su zo Melinda ba ta zo ta a kasan nan ba Bill Gates bai zo kasan nan ba ba su je Maiduguri ba su je ƙauyuka su je ina ne tun a da kuma suka zo aka baza aka yi abubuwa da sauransu Boko Haram bai tashi ba to kaga mu ta nan ake zuwa mutum duk abin da aka tallata ma zai karɓa la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya wani zai ku gaskanta maganar da ya karanta a labaran da CNN ta faɗa ko duk waɗannan labaran sama da labaran da ɗan uwansa musulmi zai faɗa to shikenan ka tsammata abin da labarai aka faɗa gaskiya ne da yahuda ne bai tsara labaran kuma ya gaya maka shikenan kai ka ɗauka kamar ayar Allah la tattakhidhu al-yahuda abin yana da faɗi fa yana da faɗi ka yi taka tsantsan kowace irin mu'amala za ka yi da bayahudi da nasara yi taka tsantsan da mu'amalar da za ka yi da su ta kowane ɓangare ne me ya saka Allah sai ba ya dalilai ce ba abu ma'aula ya uba sashensu su majibinta sashe ne bayahudi ba wanda yake so sai dan uwansa bayahudi ko nasara in za su yi faɗa ne da musulmi ai su a tsakanin su masu kansu yahudawa Allah ta'ala ce ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zaka tsammata a hada suke amma zukatan su arabai ne amma in suna faɗa da mu a hada suke yahudu da nasara ba sa ga maciji wallahi alazim har a yanzu ba sa ga maciji yahudawa sun fi tsanin kiristawa kai yadda suka tsani musulmi wallahi tallahi sun tsani turawa da kake gani na Europe yahudawa sun tsane su kuma su ma sun tsane su ai mun mutum ta taru su kuma a yanzu ma masa rayuwar da suke abu ne a kunindine da wani haka shi bai san me ke faruwa ba to amma in za su yi fada da musulmi kuma sun haɗu dan sun san musulunci shine gaskiya su kuma duk akan kare suke yahudu da nasara duka a rarrabe suke a tsakanin su ma amma in za su yi fada da musulmi a haɗa suke sauran mushrikai su ma ba haɗa suke da su ba amma in za a yi fada da musulmi a haɗa suke haka lamarin yake yanzu kaga ingila akan coci aka gina ta da ita aka haɗa baki ake kashewa da yahudawa suke kashewa yan umma falastin ko saboda an haɗa ana fada da musulmi yahudu da nasara sun haɗu waje ɗaya ingila dama ai ta zo ta kafa isra'ila kuma su maso suke su rabu da kayar a can amma kuma sun haɗu don yakan musulmi mutum miliyan 150 a wannan lokacin shekarun baya, mutum miliyan 150 a wancan lokacin a Indonesia, yanzu kai wajen miliyan 300 da wani abu ina tsammani. To mutum miliyan 150 a wannan lokacin musulmi ne, kashi 98 da wani abu din musulmi ne. Akwai wanda suke su ko masu bin addinin Budi, sannan akwai su ƴan tsirari masu bin addinin Kiristanci. A wannan lokacin cikin mutum miliyan 150 akwai Kiristawa, su kuma a wani waje da ake ce da su Estimo, tsibiri ne ɗan ƙanƙani a jikin Indonesia. Su kuma a lokacin ba su kai mutum 700,000 ba. Ha? Ƙasa da miliyan sosai. Amma sai da turawan Ingila da turawan ƙasan yamma da ko'ina da majalisar da suke faɗan nan suka haɗu, dole sai da aka yi ƙasar kirta ɗin daban. Yanzu ita ƙasa ce mai cin gashin kanta, a wancan lokacin suka yi ta. ‘Yan shekarun baya, kamar shekara 20 ko 25 da wuce. Amma sai ga musulmi, alal aƙalla musulmi sun kai mutum miliyan 4 da wani abu. A ƙasar Kashmir, Kashmir ma wanda take ɓangaren Indiya banda ta ɓangaren Pakistan, mutum miliyan 4 da wani abu musulmi, amma har yau su kuma ba a goyi bayan samu su kasarsu ba. Waɗancan Kirista ne suke ƙarƙashin musulmi, waɗannan ko musulmi ne suke ƙarƙashin masu bautar tinkiya da saniya da biri da komi ma. Amma an nan duniya da Kirista da Yahudawa sun ba su gudunmawa tun da musulmi yake fara. A can da masu bautar biri da masu bautar Yesu da su wanda ba su masu bautar san zuciya sun haɗu sun taimaka ma Kiristawa masu bautar Yesu. Saboda a ƙarƙashin musulmi suke, babu mu aure ya uba. Kullum nuna soyayya suke, kuma gashi ƙaura ake nuna ma. Wani wake ne abin ba ya koyi ba. Amma me zai hana su ko musulmi su zo su dunƙula su masu taimaka ma yanwa, shi ne abin da Allah yake faɗa. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الله تعالى يقول وأن سكي كافر ريفا والله دس إرن لو إن كافر تند سكي ساشن سم ما سك أو داني دقو ينبايا ساشا إندي أفرفاجي كافر تيني وزن قد هذا مسلم سنة قونا الجولة فسي الله تعالى ديبام وأن الله بارم وأن دكما شيني wato al-khabir mai bada labarin kididdiga, sai ce illa taf'aluhu, in fa ba ku aikata irin wannan soyayyar a tsakaninku wajen taimakekeniya ba, takun fitnatun fil ardi, kafirci za a yi ta yaban ƙasa, shi zai dinga yaduwa, shi ne fitna. Wa fasadun kabir, da ɓarna mai yawa, kashe-kashen bagayar ba dalili da zalunci, kamar yanzu yadda ake gani. To Allah ta'ala ya ce ba'aduhum awliya'u ba'ad, sashensu masu ƙauna ne kuma majibinta ne ga sashe. Yansuru ba'aduhum ba'ada, sashensu na taimaka ma sashe littihadihim fil kufr, dan sun haɗu wajen kafirci ma Allah. Allah ya ce wa man yatawallahum minkum, duk wanda ya jibince su cikinku ya bar ƴan uwansa musulmi ya nuna soyayya gare su, dole wannan sai mutane musulmi sai sun san babin alwala'u wal bara, sai an san wannan babin. A wa za a mi wala'a yaya take, bara'a yaya take, sai an san wannan. Wallahi babi ne mai ƙarfi a cikin babin tauhidi. To Allah ya ce wa man yatawallahu minku, duk wanda ya jibince su daga cikinku irin wannan jibinta, fa innahu minhum, to ya zan su, ya zama su. Duk wanda ya jibinci kafirai, su yake kauna ba ƴan uwansa musulmi ba, shi yake su yake raba ba ƴan uwansa musulmi ba, yana ba su goyen baya, baya ba ƴan uwansa musulmi, ya tafi a haka, to zai samu kansa a ranar alkiyama tare da su. Yusharu al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ko manzo Allah ta'ala, manzo Allah abin nan sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhum lakai mutai tashabbuhi da su ya zama su Allah subhanahu wataala yana mana kashiri wala tarkamu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar kada ku karkata fa zuwa ga waɗanda suke zalunci ma'ana zuwa ga waɗanda suke kafirai in kuka haka fatamassakum an-nar wuta kuma za ta shafe ku duk da kuna musulmi amma in kuka jibince su to sai ku horo don haka Allah ya ce man yatawallahu minkum fa innahu minhu min jumlatihim ya zama su aika annahu mithluhu kamar shi ma irin su إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله با يشير ده متاني الظالم بموالاتهم الكفر كل بموالاتهم الكفار إذا هسك زان سنا جبنت الأمر كافر الله يتي فتر الذين في قلوبهم مرض ذاك ga wadanda a cikin zukatansu akwai cinta wato da'fu taqadin suna da rauni wajen imaninsu kudurin su bai da kyau ta Abdullahi ibn Ubay al-Munafiq kama Abdullahi ibn Ubay munafiqin na yusaruna fihim da su ka hanzari zuwa wajen su fi muwalatin wajen jibinta su hanzari suke wajen jibinta su kamar yanzu da zaka shi wa gabanin kasashen musulmi suna hanzari wajen jibinta wallahi tallahi wajen su ba sa girmama dokar Allah kamar yanda suke girmama maganar da annancan za su ga musu dokar da America za ta ga musu ta fi karfi a wajen su akan dokar Allah da yawan su ita za su biyin amurka ta ce karfi kaza ba za su ba ita kuma amurka isra'ila ce take mulkinta amurka da wuce ganin ta ba ta da ikon kanta wannan shi su ma kansu yan amurkan da suke zo ne yanzu kaman a takunkumi suke asalin amurkawa wallahi tallahi do abin nan mallakan kasar su ake ba tare da sun sani ba wasu sun fadaka wasu ba su fadaka ba wasu suka fadaka ba yadda suka iya in sun fadan ma ba abin da ake a yanzu a opinion poll da ake ka san akwai abin da suke na opinion poll ko a opinion poll da ake over 60% sama da kashi 60 na amerikawa sun ce ba ma goyen bayan yakin da isra'ila take akan gaza kuma suna goyen bayan gwamnati lallai gwamnatin amerika ta ce a daina sama da kashi 60 kaga a cikin kashi 40 wanda suke goyen baya ne da kuma waɗanda ba su fadar ayin su ba amma sai yan tsirani ne suke mallakan America wannan political caucus din nasu da ake fada su ne suke gudanar da Yahudawa ne kuma ba muna daka gemu na waje su kuma Yahudawa bautar dujan suke yi ai duk shin fada ne a cigaba da bautar dujan yan Freemasonism to haka abin fa yake tafiya a cakwarkwade wai sai ka ga mutane na waje yana ta kumbar baki yana ta zagin shugabannin sa na waje affa fal wanda bai san yadda al'amura suke gudana ba kai ka tsammata akwai wani shugaba da yake gudanar da abu ba su suke ce masa yi ba ka wahalar da kanka ma kai ma kana gudanar da abu ne sai abin da suka ce ma ko ba haka ba ne ai dai wa daga cikin mutane ba su suka kama crypto ba mutum nawa suka rubuta mutum nawa ne za a ba su bashi yanzu kudin ruwa su karɓa to Allah ne ya ce ayi Allah ce ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ba haka lamarin yake ba mutum nawa ne maimakon karatun alqur'ani suke kashe lokacinsu akan waya suna kallace-kallace mutum nawa ne Yahudawa sun kaga site daban-daban na bakala kuma ake shiga ciki YouTube a bude da waɗansu azuzuwa daban na iya shege ai ta gani Allah ne ya ce kai wannan su waye suka maka shi kai ma bin su kake kai ma baka kowa gurgurdan irin nasa ne ai kowa gurgurdan matsayinsa ne yake bin su koyi musu bara'a kai a matsayin kai musu bara'a ma kai kai ne nayi shi ma yayi wancan ma yayi ai an so mu samu kubuta da haka amma an sai ta fi zuwa ga shugabanni amma kai kana ka rubuta kuma kana ganin shugabanni wai su ma abin nan kai ka tsammata akwai shugaban da yanzu ya isa ya dokar da yayi da shi ne yayi dokar sa su ake yi in ba su yi ba kuma za a musu takunkumi wani ma a kashe shi nawa aka kashe a cikin shi wani ai sun juya bayani Gaddafi ba kashe shi aka yi ba kasarsa tana zaune lafiya kalau waɗansu yara waɗanda me ake cewa ne ƴan goyo da zani ne ko ƴan ba goyo da zani ba ba ƴan goyo da zani ba suke zo ƴan bayan fatiya suke zo suka yaƙe shi suka aka zo aka kashe shi kasar ta rushe dan dama haka ake so mu kuma daga nan aka dinga shigo mana da makamai da kowane irin musiba haka abubuwan suke tafiya ya kamata mu fahimci makircin yahudawa da iya shegen yahudawa wallahi tallahi a fahimci wannan mutanen banza ne abinda Allah ya faɗa game da su a Qur'ani haka suke ba kar ka raba ɗaya biyu duk abinda ya zo daga wajen su yi taka tsantsan da shi amma kar ka mika kai 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 musu bara'a tukunna ajiye su a matsayin da Allah ya ajiye su la'anannu mal'unin أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أو كيسا إرواننا مسألة أو كيسا ما كيباسوا يمسوا براءة اعتقادا وعملا تو إن شاء الله سيكدا فإذا كاسا مكبتا إن شاء الله Allah ku kubutar da mu daga sharinsu to irin waɗancan wato alladhina fi qulubihim maradun kina irin su bai bin salul yasaruuna fi musukan gaggawa suke wajen jibintar su yaquluna sai suna faɗa mu itadrina an hawa suna mika uzur naqsha an tusibana da'ira ai muna tsoro ne kada musiba ta same mu da'iratun yaduru biha ad-dahr alaina wata musiba wanda zamani zai jeho ko fari in fari ya same mu ya za a yi ai waɗannan abubuwan ba yadda za a yi ne saboda economy din mu ya zama tight to them ai ba yadda za a yi dole sai an bi kaza da kaza wai ba za a iya yanke musu ba su ne suke mallaki technology kai mai hana ka kai technology ba da gojin me yake ba da a can akwai shi a duniya amma musulunci shi ya fito da shi yanzu me yake bankama da shi a duniya wannan technology yake bankama da shi yanzu a duniya ha eh internet amma ba kai kamata ka ci ba digital technology ko ba ka bane digital technology shi ne yake bankama da shi a duniya shi yake bankama yanzu Elon Musk ba an maida shi ma yanzu shi ma space an kai shi NASA saboda wannan abunan ilimin da yake da shi na digital technology amfani da shi wajen space exploration shi ma yanzu kuma ma'aikaci yake kuma an ce shi kowa kudi a duniya su waye suka kawo advancement na digital technology a duniya turawa gabanin musulunci ba su san zero ba sifir ba su da shi a lissafinsu su lissafi daga ɗaya fara kuma ba su san fraction ba rabe su sai dunkulallen abu a lissafinsu da fikiransu dunkulallen abu ne ba su da fraction ba su kuma da sifir a wajen musulmi suka samu kuma su kansu sun yadda da wannan sun tabbatar akan cewa ilimin astronomy musamman da ilimin mathematical sciences ya haɓaka ne a ƙasar Urubba bayan da aka ce Andalus da yaƙi rubuce-rubucen musulmi da suka samu a su Kurtuba da su Garnata da waɗannan biladun Andalus da suka samu shi ne ya buɗe musu ido a kayan wannan da su ba san zero ba musulmi ne suka koya musu lokacin da musulmi suka zauna a Spain musulmi ne suka koya musu a to lissafi in ya fara daga ɗaya kafin ɗayan fa kafin a ajiye ɗayan zai an ajiye wannan ɗaya ko an ƙara wani irinsa biyu da haka abu ya tafi har iyadu to sai musulmi suka ce musu to idan ba wannan ɗin fa menene a wajen sai suka ce a babu muna to dole akwai abin da ya kamata ya wakilci babu shi ne yake ce zero kuma duk wanda ya san mathematics dai ko ya san computer technology asalin makogwaranta zuciyar computer zero akan wannan aka gina zuciyarta akan zero aka gina wai na gaya mana ne akan cewa abin daga wajen mai fara da magani a gona yaro to sai ce naksha an tusiba na da'iratu tsoro suke wai karo na bai shafe su to ku tsaya da kafafun kuma na ku tsaya da kafafun kuma na yaduru bi haddahu alaina min jadbin fari ne au galabatin ko nan jayi yaki wala yatimmu amru muhammadin suna ga cewa wai al'amara annabi muhammad ba zai cika ba idan suka bi annabi suka yi bore a yahudawa kuma annabi al'amarin sa bai yi nasara ba ai sun shiga uku a wajen su garage a dai raba kafa haka ake yin yanzu ba a raba kafa fala yumiruna kada ya zamanto sun dandana mana wato wahala ta yunwa ai la yu'tuna al-mirata wa hiya ta'am fa qala Allah ta'ala to sai Allah ya ce fa asallahu an ya'ti bil fathi kusani Allah zai kawo budi bin nasrul nabiyhi zai bada nasara ga annabin sa bi izharu dinihi zai ranjayar da addinin sa aw amrun min indihi ko kuma tun kafin nasaran ma ta zo annabi Allah zai kawo wani al'amari daga wajen sa wani hukunci bi hatki satrul munafiqina wa iftibahihim za a keta asirin munafikai a tozarta su kunyatan da su su wadanda suke jimintan arna fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin kuma sai su wayi gari suna masu watan nadama akan abin da da suka koyi a cikin zukatan su min ashakki wa muwalatil kuffari na kokontan al'amarin addini da ya sanya suka jibinci kafirai sai suna nadama Allah ya tsare mu daga dana sani duniya da lahira Allah ya taimake musulmi a kayan kafirai Allah ya tabbatar da duka dukan mu a kayan tafarki ne kakke abinda muka faɗa daidai Allah ya tsare mu Allah da wanda muke kuskure kuma na roƙon Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salaamu alayka